Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19:31.49 a jamhuriyar Niger za a iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalal FM da kuma Niya sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin a yau Juma'a 27 ga watan Disamba 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da caccakar 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat akan tsige shi da suka yi. Akalla mutane 30 aka kashe a faɗan da aka gwabza tsakanin wasu mayaka da 'yan kasuwa a ƙasar Afirka ta tsakiya. 'Yan sandan kwantar da tarzoma sun kutsa kai a shaguna a kwana na uku da ake zanga-zangar Kirsimeti a yankin Hong Kong, inda suka kama mutane da dama.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan matakin da babban bankin Najeriya ya ɗauka game da rage harajin kuɗin da ake cirewa idan aka yi amfani da na'urar ATM, sai dai ƙwararru a fannin tattalin arziki na cewa
abin da ya kamata a nan su mutane ko da a ce sun yi lalai mara ba da wannan ragi da aka musu ba wannan suka fi damuwa da shi ba, ma'ana su gani a ƙasa su ga aiki in sun zara kuɗin sun zara kuɗi cikin daɗin rai.
Sannan za ku ji ne masana tarihi a ƙasar kamar ke cewa akan takardar kuɗin bai ɗaya ta ECO da ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta amince da shi. Sannan muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Hauwa Umar take gabatarwa, inda a makon da ya gabata likita ya yi bayani akan ƙoda da amfaninta. A yau likita zai yi bayani akan abubuwan da suke haifar da cututtukan ƙoda. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da caccakar 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar Democrat a jiya Alhamis akan tsige shi da suka yi, yayin da 'yan majalisar suke ci gaba da ja-in-ja akan shari'ar da zai fuskanta a majalisar dattawan ƙasar. 'Yan jam'iyyar Democrat masu tsatsauran ra'ayi da ba su iya yin komai ba sun ce suna so su gaggauta komai zuwa majalisar dattawa saboda shugaba Trump yana barazana ga tsaron ƙasa. Amma yanzu ba sa so abin ya tafi da sauri, suna so a tafiyar da shi a hankali makaryata. Shugaba Trump ya wallafa haka a shafinsa na Twitter. Kakakin majalisar wakilai ta Amurka Nancy Pelosi ta ɗage tura daftarin tsigewar zuwa majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Republican domin soma zaman shari'ar har sai illa masha Allahu. Pelosi ta ce ba za ta yi wani abu ba har sai majalisar dattawan ta amince da dokokin da za su yi amfani da su a lokacin shari'ar. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell ya sassauta matsayar da ya ɗauka na ƙalubalantar buƙatar shugaban marasa rinjaye na jam'iyyar Democrat Chuck Schumer na sauraron bahasi daga wasu jami'an gwamnati huɗu, cikinsu har da tsohon mai ba da shawara kan harkar tsaro John Bolton da kuma muƙaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mick Mulvaney a lokacin shari'ar tsige shugaba Trump a majalisar dattawa. Sai dai yanzu McConnell ya ce 'yan Republican ba su soke kira wasu shaidu ba a shari'ar tsige shugaba Trump. Wata 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama da ma'aikata wadda ta wallafa wani saƙon Twitter a ranar Laraba da ta gabata ta ce ta shigar da ƙara ɗaya daga cikin masu ɗauko rahotanni a gidan talabijin na gwamnati da ta tilasta mata furta cewa ta rufe shafinta a kafar sada zumunta. A cikin jerin wasu saƙonnin Twitter a ranar Laraba, Safida Golian ta ce ta shigar da ƙarar 'yan jaridar Sabili da rawar da ta taka a wurin haɗa wani labarin talabijin, inda a ciki aka tilastawa Golian da wasu sauran 'yan gwagwarmaya furta kalaman da suka zargi kansu da shi. Golian, wadda yanzu ba ta kan kafar sadarwa na zamani, ta yi zargin cewa an tilasta mata ta rufe shafinta sakamakon matsin lamba daga jami'an tsaro. Yar gwagwarmayar mai shekaru 24 da haihuwa an bayar da belinta tare da sauran fursunonin siyasa biyar da aka tsare su tun ranar 26 ga watan Oktoba da ta gabata bayan sun shiga yajin kin cin abinci a kan mummunan yanayi da gidan yarin Karchak yake ciki inda aka tsare ta. Akalla mutane 30 aka kashe a fadan da aka gwabza tsakanin wasu mayaka da 'yan kasuwa a gundumar Bangui babban birnin kasar Afirka ta tsakiya. Jami'an tsaro da kuma limamin yankin suka fada jiya Alhamis. Gawarwaki 30 aka kawo masallaci Awad Al-Karimi ya fada wanda shine limamin masallacin Ali Babolo da ke gundumar da ake kira PK5 da ya zama wani tudun mun tsira ga musulman Bangui a lokacin da aka yi aron gama tsakanin musulmai da Kirista a kasar da ke kara uzura. Wani jami'in tsaro da ya nemi a saka sunansa shima ya ce akalla mutane 30 suka mutu ba tare da ya bada wani karin bayani ba. Fadan ya barke ne bayan da 'yan kasuwar gundumar suka dauki makamai da nuna adawar su ga harajin da kungiyoyin mayaka suka kakaba musu a cewar limamin yankin. An ji karar harba-harba da fashe-fashen bama-bamai a yammacin ranar Laraba da kuma safiyar jiya Alhamis a cewar wani dan jaridan kamfanin dillancin labarai na AFP wanda yake makwabciyar gundumar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu haka adadin 'yan kasar Kamaru masu magana da Turancin Ingilishi waɗanda suka tsere daga rikicin 'yan aware da ya hallaka sama da mutane 300,000 a cikin shekaru uku da suka gabata sun koma gidajensu don gudanar da bukukuwan Kirsimeti da na sabuwar shekara. To sai dai komawar tasu kalilance a manyan garuruwa da suke magana da Turancin Ingilishi yayin da ƙauyuka suka ci gaba da zama filin daga ga mayakan 'yan aware da sojojin kasar. Kusan Kiristoci 300 suka rera waƙar Kirsimeti ta Carol a cocin Roman Katolika a garin Kumba na kudu maso yamma da suke magana da Turancin Ingilishi a lokacin bukukuwan wannan shekarar. Wannan ne karo na farko a cikin shekaru uku da cocin ta sami yawan masu ibada. Shekarar da ta gabata mutane 70 suka halarci ibadar bikin Kirsimeti a nan. Ma'aikatar sufurin Kamaru ta ba da rahoton cewa mutane da dama suka tafi yankin da ake magana da Turancin Ingilishi a cikin wannan wata na Disamba, amma sun tsaya kawai a cikin manyan garuruwa sai dai ba su ba da wani cikakken bayani ba kan mutane nawa ne suka koma. Wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya ya ce rikicin ya hallaka akalla mutane 300,000 kana ya raba sama da mutane 500,000 da mahallansu tare da kusan 'yan gudun hijira 50,000 a makwabciyar ƙasar Najeriya.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. A Najeriya, kwararru a fannin tattalin arziki da manazarta sun yi tsokaci akan matakin da babban bankin Najeriya ya dauka game da rage harajin kudin da ake cirewa idan aka yi amfani da na'urar ATM ko kuma aka yi aikin kudi ta wayar hannu. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta hada wannan rahoton.
Baya ga tsarin aike ko cire kuɗi, an yi garan bawul ga tsarin karɓar wasu kuɗi lokaci bayan lokaci da sunan ana duba katin mutum na ATM wanda yakan kai naira 300 a duk wata, naira 65 akan amfani da na'urar ATM, sannan naira 50 ga wanda ya aike da kuɗi ta wayar salula. Wani abu da masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya ce an saba ka'ida.
Zamani ya zo, zamanin da yake ICT yake aiki ya kuma ake so a samu cashless policy, wato a yi amfani da kuɗi ba zungurutun kuɗi ba. So kasan da kuke so ku sa mutane su saba da wannan cashless policy, su yi amfani da katinsu ko POS, yaya kuma za ku zo ku ce kun daura mata kwaraji ko kuma kuɗi da za a biya a yi amfani da wannan wuri? Saboda haka wannan dama ba yi tunani sosai ba da aka fito da wannan policy din. Domin amma yanzu da suka duba suka cire shi, to an yi kokari ya yi daidai kuma shi ne abin da ya kamata a yi. Domin ai idan ma da so samu ne, yanzu ya kamata a ce ai mutum ya yi amfani da ATM musamman ma POS, ya kamata a ce ya samu wani abin da ake cewa incentive.
A sabuwar dokar da bankin ya kawo, a yanzu an dan samu sauyi. Za a rika karban naira 35 ne idan mutum ya yi amfani da na'urar ATM din da ba na bankin da mutum yake ajiyan kuɗinsa ba. Ga masu adanan kuɗi, an rage tsawon lokaci da ake karban naira 50 a duk wata zuwa naira 50 a duk watanni uku. Wanda ya aikin kuɗi da ba su wuce 5,000 ba, za a karbi naira 10, sannan za a karbi naira 25 in an aika naira 50,000. Wannan mataki ya ɗauki hankalin mai nazari a al'amuran yau da kullum, Muhammad Ishaq Usman, inda ya tsokaci.
To abinda ya kamata banki ta yi a nan bayan wannan shi ne, ko kuma ce hukuma ya kamata ta yi, shi ne ta sa ido kuɗin mutane su daina salwanta, a daina jefawa mutane takaici. Ni ne da dukiyata na ɗauka na kawo muku. Sannan kuma su bankunan ba su da wani adalci guda ɗaya. Idan ka ce abin da ake wa mutane, wato tangarɗa ce ta na'ura, kana zara kuɗinka daga banki in har kuɗin sun baka an baka su lami lafiya lau, za ka ga alat a cikin aljihun kawai ka take. Kafin ka zaro wayarka sun gaya maka to fa ka zara kuɗinka. To dan meni idan na ɗauki kuɗina na tura su wani waje, shi wanda na tura yake buƙatar su a daidai wannan sa'a ba zai gansu ba? To kin ga inda jizo yake saka kenan anan. Su komai nasu yana tafiya daidai wa daida, banki ba ta da asara.
Inde su zaka ba.
Amma kai da za a baka, kuma sannan kuɗin mutane ne ba kuɗinsu bane. To saboda haka abin da ya kamata anan, su mutane koda a ce sun yi lalai maraba da wannan ragi da aka musu, ba wannan suka fi damuwa da shi ba. Abin da Bature yake kira services, ma'ana su gani a ƙasa, su ga aikatu. Suga aiki in sun zara kuɗin sun zara kuɗi cikin daɗin rai. In sun tura kuɗinsu ga ƴaƴansu a makaranta, suga kuɗi cikin daɗin rai.
Duk bankin da ya saba wannan doka da babban bankin Najeriya ya fitar, za a ci tarar wannan bankin naira 2,000,000. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. Ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta Yamma a ECOWAS ƙarƙashin rainon Faransa, wato masu amfani da takardar kuɗi ta SEPA, ta kafa tsarin kuɗin bai ɗaya a makon da ya gabata, inda ta amince da takardar kuɗin bai ɗaya ta ECO. Akan haka ne wakilin muryar Amurka a Kamaru, Muhammad Awal Garba, ya tuntuɓi Dr. Ali Danashi, wani masanin tarihin kuɗin SEPA, inda ya tambaye shi akan wani irin rawar gani yake gani wannan sabon takardar kuɗin zai yi.
Babu wani amfani da ƙasashen Afirka za su samu a wannan kuɗin ɗin, domin kuɗin ɗin bai muna wani amfani ko ƙanƙani. Kuma abin da shi watara suka yi da shi da Emmanuel Macron na wato kaman silmani, domin ba yanda za a yi ƙasashe, in ka ɗauki ƙasashen Afirka ta Yamma da mu kuma a nan ƙasashen Afirka ta tsakiya, wato ƙasashe 14 kenan suke amfani da kuɗin SEPA. Shi a waye gari kawai mutane biyu, wato Emmanuel Macron da shi da Alassane Ouattara, su tashi kawai su tsaya wai a conference de presse, ba ma wani taro aka yi ba, ba wani bincike aka, ba komai ba. Kuma su san cewa wannan ƙarshenta ya iso ne, kawai su ce sun kawo sabon kuɗi wanda je mallake gurbin SEPA, wato kenan ba za a rusa amfani da SEPA ba, kuma mu za mu yi riba a ciki. To yanzu a takaice dai, bari mutane, abinda nake so mutane su fahimta a ciki shi ne, wato a fara maida muna da sauran kuɗinmu nan mana da aka dosa rike muna tun shekara 1945 da ake samu muke ajiyewa, an mu ɗauki bashi wadannan bashushukan, ba a bari mu ƙarasa biyansu ne sam. Ko yaushe kafin mu ƙarasa biya, shi kuɗinsu da yake, su kuɗinsu na haurawa kuma yana sauka, shi kuɗinsu ya haura, in ya haura shi bashin mu ya haura, amma kuɗin ya sauka shi kenan mu kan bashin mu bai sauka. Ashe a je haka shi a kai shekara 100 ma ba mu ƙara biyan bashi ba. To kaga sun tara muna kuɗi, ɗumbin kuɗi da yawa tun shekara 1945, tun suna ɗaukan miliyan ɗaya, har su gozo suna ɗaukan miliyan 1,800, har su gozo suna ɗaukan miliyan 1,600, har yanzu su gozo suna ɗaukan miliyan 1,000,000. 500. Yanzu wannan kudin tukun su fara gaya muna mana ina yake, koko ya za su raba muna, mu wanda da muke amfani da sefa kasashen Afrika, mun da muke amfani da sefa, ya za su raba muna wannan dumbin kudin da muka tara musu a can Trezor Faransa wanda da shi suke amfani.
Doctor, ya kake ganin cewar ko kasar Faransa za ta iya cire hannunta akan kudin na eco?
Wato lokaci ya zo ne da Faransa ta cire hannunta ta fita tambayar muna da kudin mu tukun da ta tara, kuma yanzu ta bincika ta gani in za mu iya ko ba za mu iya ba. Saboda zan gaya maka, ka dauki misali da kasashen Renault Ingila da suke chatting har nan Afrika gaba daya, shi ga cewa kowa na da kudin shi, kuma kowa na wadata kwarai da gaske, kowa na buga kudin shi yanda ya ga dama, kuma yana auna tattalin arzikin shi dangane da kudin shi. Mu Renault Faransa, wanne yasa ne suka rasa abin da za su kama mu da shi wai shi kudi? Eko asalin shi ma ai ba kudi bane, akan ai proje ne wato tattali ake yi kafin ayi kudi da je ma Afrika gaba daya amfani. Sai suka tara wato su katse ma mutane masu yin tattali. Babban tattali ne mai kyau, nake gaya maka ake tattali mai kyau ake yi na kudi daya da je ma Afrika gaba daya amfani, shine suka tare mu da wannan. Suka yanke karfin tattalin inda ake, suka yanke kamar dai wato sun kashe ma Afrika gabobi ne gaba daya.
Allah hada kan mu Afrika mu so juna, manufarmu anan zama na mutunci da lumana.
To madalla, sai a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin ci gaban tattaunawar. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 12:16. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A satin da ya gabata mun koro bayani da likita akan koda da kuma amfaninta da kuma irin cututtukan da suke iya shafar koda. To a wannan satin za mu ci gaba da tattaunawa ne akan ita wannan sashi na jiki, wato koda, don jin abubuwan da ke haifar da aukuwar cututtuka a cikin kodan nan. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci. To likita, a satin da ya gabata mun yi bayani akan koda da kuma amfaninta da kuma irin ma cututtukan da za su iya shafar koda. Kayi bayani akan samu kumburin koda da dai wasu cututtuka makamantan haka. Shin me ke haifar da aukuwar waɗannan cututtuka ga koda?
Akwai cututtukan da ake haifar yaro da shi wanda mun yi maganar dalilan da yasa ake samun irin waɗannan cututtuka, ko dai ya kasance ta gado, ko ya kasance lokacin da mahaifiyar shi tana da juna biyu, wala Allah bata ma san tana da juna biyun nashi ba, ya kasance tana shaye-shayen magunguna ko na gida ko na likita ba akan ka'ida ba, zai iya kawo waɗannan matsaloli. Ko kuma tayi rashin lafiya, wanda rashin lafiyar zai iya shafar shi jariri a lokacin da ake yin shi koda din kenan a jikin shi. Mafi yawanci in an haifi yaro akan iya gane irin waɗannan matsaloli, ya danganta ga irin yadda matsalolin suka zo. Amma wanda aka fi ganewa shine ko da ya kasance shi kodar girmansa bai kai ba, ko kuma yana inda ya kamata ba, ko kuma yanayin yadda yake maimakon ya zama kamar wake sai a samu wani ya haɗe ya zama maimakon biya zama guda ɗaya kamar takalmin doki da muka yi bayani, ko kuma ya kasance bututun da yake ɗaukar fitsari daga kodar yana da matsala ko ta toshe, ko ya kasance hanyoyin jinin da suke kai jini a jikin shi sun samu matsala, ko kuma ya kasance can mafitsara inda fitsari ya kamata ya fita an samu toshewa, kamar abinda aka fi samu misali abinda a Turanci ake cewa posterior urethral valve, wani ɗan tantani ne ke toshe hanyar fitsarin, sai ya kasance fitsarin nan ya taru a cikin shi balan-balan ɗin bladder kenan da ke tara fitsari, sai ya zama idan fitsarin nan bai fita ba to ya yi sama ya ya koma cikin koda sai ya shafi koda sai a samu matsala. To bayan haihuwa kuma cututtukan da akan iya samu suna da dama. Misali akwai cutar da kwayoyin cuta ke kawo ta, wato abin da ake cewa infection. Infection din nan yana iya yiwuwa ko kwayoyin cuta sun shiga jini ne sun zagaya ko ina har suka kai ga koda, ko kuma ya kasance ta mafitsara suka je kodar. Misali wanda yake da matsala da mafitsaran fitsari baya wucewa, taruwar fitsarin sai ya sa kwayoyin cuta su girma sai su kuma koma baya su shiga koda, sai a samu irin wannan matsala. Ko kuma ya kasance koda ta samu matsala saboda wasu sinadarai a jiki, misali ko daga magani ko daga wasu abinciccika ko abubuwan da ake sha, saboda yanzu mutane na ci da kuma shan abubuwan da ba ma su san ko menene ba. Amma gunguna misali koda na Bature akwai magungunan da suna da illa akan koda, saboda haka bai kamata a yi amfani da su ba sai likita zai rubuta su, shi ma sai ya kula ya yi tunanin illa da za ta iya samuwa. Na ba da misali da allurar gentamicin. In ka je kowane chemist kuma kusan a ƙasarmu yanzu za ka iya siyan allurar nan a yi ma ita, wanda a wasu ƙasashen ba yadda za a ka je chemist ka siye ta, dole sai likita ya rubuta kuma ya sa hannu har da stamp din shi kafin ma a sayan ma. Kuma irin waɗannan saboda waɗannan matsaloli ne da idan aka yi amfani da su ba a kan yadda ya kamata ba za su iya kawo illa. Haka akwai magunguna waɗanda na gargajiya ne da mutum zai sha bai san suna da illar nan ba. Maganin sanyi, maganin zaki, maganin maiko da za ka ji ko ga su nan. Sannan wasu kuma na Bature ne amma an gama yawo da su cikin rana a gari, za ki gan su a ɗan akwati ko wani abu an gama zagaya su sun lalace sun zama matsala. Maimakon su yi magani sai zama sun haifar da cututtuka. To waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke iya lalata koda. Ita kuma kodan nan in ta lalace akwai matsala. Da an fara magana za a yi da shi kaga da matsala. To tun ma kafin a kai wannan. Sannan akan iya samu misali a hatsari kodan nan ta samu rauni a wurin hatsari ko a wurin wasa a sanni a doki inda koda take ta samu matsala. Sannan ana iya samun cututtuka wanda misali kamar na daji wanda zai iya shafar koda din ita ma sai ta samu matsala. Sannan cututtuka irin su hawan jini da ciwon suga suna iya shafar koda. Na ɗaya dai kamar yadda muka yi bayani, kamar masu ciwon suga din nan bayan wani lokaci hanyoyin jini suna iya toshewa, wanda har da hanyar jinin da ke kaiwa koda jini tana iya toshewa sai ya zama an samu matsala. Amai da gudawa da kuma duk dalilin da zai sa ruwan mutum yayi ƙasa yana iya kawo matsala, saboda babu isasshen ruwan da yake zuwa kodan nan. In babu isasshen ruwa da yake kodan nan, abin da ya kamata na tattace sai kasance bai fita ba kuma ya tattoshe hanyoyin da ya kamata ruwan ya wanke. Mutanen da suke zaune a cikin sahara inda kishirwa da sauransu zai iya sa babu isasshen ruwan jiki suna iya samun matsala da koda, saboda babu isasshen ruwan da ke zuwa cikin kodan nan. Saboda haka matsaloli da dama a cikin cututtukan nan mun yi bayani su, amma akwai su da dama wanda za su iya shafar koda.
Kamar wasu irin nau'i na cutar koda ne aka fi kamuwa da su musamman ma a nan ƙasa ta mu Najeriya?
To misali a yara akan samu su waɗanda an haife su da matsaloli ne haka, akan iya samu ko mafitsarar fitsarin baya fita sosai ya kawo matsala, ko kuma akwai wasu irin nau'in cututtuka da suke shafar ainihin rariyar da take amfani a cikin shi koda din. Abinda misali ake cewa nephrotic syndrome, wanda zaka ga yaro jikin shi ya kumbura, fuska da sauran jiki ya kumbura sosai sosai, ana ganin shi sosai musamman a yara. Sannan saboda maganar shaye-shayen magungunan nan akan samu abinda ake cewa kidney failure sosai, saboda su waɗannan abinda ake cewa nephron a turanci inda suke tace-tacen nan, idan suka mutu fa sukan bar wurin ya zama kamar tabo maimakon a ce wani sabo ya fito. Suna da yawa amma a hankali suna mutuwa, suna iya kai wani matsayi da sai kasance ba su da yawan da za su yi aikin da ya kamata. Kamar a lokacin da ake samun annoba irin ta amai da gudawa, mutane da dama koda su takan mutu ya zama wala Allah shine sanadiyar mutuwar su. Saboda haka kamar waɗanda suke da ciwon suga da hawan jini da dama akan iya samun su samu matsala da koda. Wannan duk akan same shi kusan duk wani babban asibiti idan kika je za ki ga akwai bangare musamman da ke kula da koda saboda cututtukan koda da ake samu.
Bayan mun ji abubuwan da ke haifar da waɗannan cututtuka, yaya za a yi a ɗau matakan kariya domin kare kai ga aukuwar waɗannan cututtuka na koda?
To abu na farko shine kamar yadda Bahaushe ce, rigakafi yafi magani. Duk matar da take da juna biyu ko kuma ake tunanin za ta iya samun juna biyu, ta guji shaye-shayen magunguna albarkatai ko na gida ko na likita. Idan ba ta da lafiya in ta je asibiti a fara tabbatar da tana da juna biyu ko ba ta da shi kafin a sa ta kan kowane magani, saboda idan an tabbatar da wannan akwai matakan da za a dauka da kuma abubuwan da ya kamata a guda da za a yi. Sannan a jarirai idan aka haife su aka yi zargin cewa wala Allah akwai matsala da kuma za ta iya shafar mafitsara da sauransu, alhamdulillah yanzu kusan ko ina ko wani gari kaje zaka samu inda za a iya yin hoton nan na ultrasound scan wanda za a iya ganin kodojin nan akalla a bisu zuwa har mafitsara a duba a tabbatar da cewa babu wani matsala akan wannan. Sannan idan yaro bashi da lafiya yana da amai ko gudawa a yi gaggawar tabbatar da an bashi ruwan sukari da gishirin nan. Abinda yasa ake ba da waɗannan abu na farko shine a tabbatar da babba ko yaro ruwan da yake zubarwa ya kasance an mai da shi, saboda idan yayi shot wato yayi karanci a jiki yana daga cikin abin da zai iya shafar koda din nan da kuma wani bangare wasu sassa na jiki. Amma in aka da waɗannan matakai insha Allah za a samu sauki. Sannan a gaggauta zuwa asibiti. Sannan muna da wasu matsaloli koda asibiti zaka je ka kaga cewa waɗanda suke duba marasa lafiya wasu ba lalle sun san illolin nan ba, saboda kuma ba laifin su bane a dokance ma bai kamata a ce suke ganin mara lafiya su bashi magani ba, amma saboda karancin ma'aikata din sai kasance dole wasu sai sun yi haka. Ko da haka ta kama dole to ya kamata haƙƙi ne na hukumomi duk wanda zai ga mutun ya rubuta masa magani a tabbatar ya samu gogewar da ya kamata daga lokaci zuwa lokaci, kuma ana koyar da shi ana jawo hankalin shi ana nuna masa illolin wasu abubuwan da ake amfani da su saboda a guji irin waɗannan matsaloli. Inda ya kasance ba za ka iya yin abu ba to ka tura shi ga asibitin da yake mafi kusa da kai wanda za su yi. Sannan cututtukan nan misali a yara nakan magana a yara dan sun fi zama suke da matsala shi babba ko yaji bai ji dadin ba sai ka ba shawara ba zai nemi inda zai kai kanshi, amma yaro sai inda aka kai shi. Kada a dauka kawai cewa wannan dan ciwon jika wancan sha wancan ka ba shi wancan, a'a a tabbatar da meye matsala kuma a dau mataki. Sannan da buƙatar mahukunta su tashi tsaye na tabbatar da cewa magungunan da bai kamata a ce ana saida su barkatai ba an hana sanar da su barkatai, saboda illar da za su kawo al'umma tana da yawan gaske. Matukar ba da wannan matakai ba to jiya yau akwai wannan matsaloli.
Masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka, inda muke ci gaba da tattaunawa da likita akan irin cututtukan da suke iya shafar koda da kuma abubuwan da ke haifar da cututtukan. To amma kashi dole anan zamu dasa aya saboda lokaci yayi halinsa. Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Sai ku biyo mu a mako na gaba dan jin shin akwai wani gwaji na musamman ne da ake yi domin gane waɗannan cututtuka kafin a fara daukan mataki. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Lawal Musa Tahir,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
To madalla a gaida Hawwa Umar, yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da caccakar 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar Democrat a jiya Alhamis akan tsige shi da suka yi, yayin da 'yan majalisar suke ci gaba da ja-in-ja akan shari'ar da zai fuskanta a majalisar dattawan kasar. 'Yan sandan kwantar da tarzoma sun kutsa kai a shaguna a kwana na uku da ake zanga-zangar Kirsimeti a yankin Hong Kong jiya Alhamis, inda suka kama mutane da dama bayan da masu zanga-zanga sanye da fuskoki suka karaɗe cikin shagunan. Wasunsu suna watsi da fenti da kuma dakatar da ayyuka a gidan saida abinci.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. Kafin mu sallama da ku, bari mu yi amfani da wannan dama mu taya Salisu Abdulhamid Hassan da Raihan Abdullahi Gali na Bage murna ɗauran auren 'ya'yansu wanda za a yi gobe Asabar a Jos Plateau. Sai kuma iyalan marigayi Sule magaji Beli da na Cibado magaji Sali murna ɗauran auren 'ya'yansu Zulaiha Sule magaji Mabruka da Aminu Cibado magaji Sali Al-Amin. wanda za a yi ranar Juma'a a masallacin Murtala da ke Kano da misalin karfe 2:30. Allah ya sanya alkhairi ya bada zaman lafiya, amin. Masu sauraro, a madadin kowa da kowa, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.